sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin akan mitoci da suka hada da 17-25-60 a jamhuriyar Niger kuma ada iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da warhaka Baba Yakuma Kiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi ranar 13 ga watan Disamba shekarar 2017 to ko bayan kun ga wajen labarai za ku ji cewa dan takarar jam'iyyar Democrat a zaben cike gurbi na kujerar majalisar dattawan Amurka a jihar Alabama Don Jones ya lashe zabe a jiya Talata haka kuma muna da maimakin cikin shiri na ciki da gaskiya na Alfa Ibrahim Ahmad akwai kuma sharhin jaridun kasar Kamaru da kuma sakonni da ku aika mana amma duk sai kun sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa masu zuba jari a kasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya 50 cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi lokaci yayi da za a dauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaki a cewar Macron jiya Talata a wajen taron kolin neman karin kuɗaɗen da zai amfani da su wajen yakar sauyin yanayi a duniya taron kolin da yana zuwa ne shekaru biyu bayan bayan da kusan kasashe 200 suka amince da yarjejeniyar da aka kulla a birnin Paris kan sauyin yanayi wadda ta yi kira ga kasashe su takaita samar da gurbataccen iska kuma kasashe masu arziki a duniya su taimakawa kasashe masu tasowa kan illar sauyin yanayi. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya janye daga yarjejeniyar yana mai cewa ana kwarar Amurka kuma sauran kasashe ne kadai ke amfana da ita. Yanzu dai Amurka ita kadai ce kasa da ta janye kanta daga yarjejeniyar kasashen duniya kan sauyin yanayin.
A jiya Talata ne wakilin Majalisar Dinkin Duniya akan batun laifukan lalata da aka aikata lokutan yaki ta kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya nemi hanyar kawo ƙarshen cin zarafi wanda ake yi wa fararen hula a ƙasar Myanmar cikin gaggawa wanda aka ga musulmai 'yan ƙabilar Rohingya sama da 626 suna yin gudun hijira zuwa Bangladesh tun watan Agusta. Primla Patin ta gaya wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa ina kira a wannan kwamiti yayi duk abin da zai iya domin kawo ƙarshen kisar ƙari dangi da ake yi da tabbatar da ganin cewa an gurfanar da masu aikata laifuka na lalata da sauransu da sauran tashin hankali a gaban shari'a domin samar da yanayi mai kyau da ci gaba ga rayuwa wato mutane waɗanda suka huskanci ire-iren waɗannan tashin hankalin. Primla ta kuma yi kira ga mambobin kwamitin da su duba mutanen da suka fuskanci wannan cin zarafi a Myanmar da suke zaune a wannan lokaci a sansanin 'yan gudun hijira a Cox Bazar da ke Bangladesh. Wakiliyar ta Majalisar Dinkin Duniya ta kai ziyara a Bangladesh a farkon watan Nuwamba kuma cikin kwanaki uku ta saurari munanan labarai daga mutane wanda suka fuskanci tashin hankali.
To labaran da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a nan Amurka sun sanar da cewa suna tuhumar Akhyed Ollah da laifukan ta'addanci jiya Talata kwana guda bayan da mai shekaru 27 ɗan asalin Bangladesh wanda ya yi hijira zuwa Amurka ya tayar da bam'atashi jiragen ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa abinda jami'ai ke cewa hari ne mai nasaba da ra'ayin ƙungiyar ISIS. A cikin tuhumar da ake masa akwai tuhumar tayar da bom wato a gurin hada-hadar jama'a da kuma amfani da mummunan makamai masu hatsarin gaske. Kowace daga cikin waɗannan tuhuma da ake masa na ɗauke da hukunci har zuwa ɗaurin rai da rai a gidan yari. Haka kuma an zargi Ola da taimakawa ƙungiyar ISIS da lalata dukiya wadda ke nufin tayar da abin fashewa wanda ke ƙara yawan laifin da ya aikata a cewar tuhumar da aka yi masa jiya Talata. Kowane laifi da ake tuhumarsa da su na ɗauke da hukuncin ɗauri daga shekaru 5 zuwa 30. June King, muƙaddashin Attorney General na gundumar kudancin birnin New York, shi ne ya sanar da tuhumar a wani taron manema labarai a birnin New York.
Duk jin jam'iyyar Democrat ya lashe zaben da aka gudanar na musamman domin cike gurbi na kujerar majalisar dattawan Amurka a jihar Alabama dake kudancin Amurka bayan kamfen mai cike da rikici. Masu kada kuri'a sun zabi Jones a maimakon Roy Moore dan jam'iyyar Republican. Wannan nasara da ya samu na nufin cikin watan Janairu bayan an rantsar da shi, yan jam'iyyar Republican da ke da rinjaye a majalisa za su ragu su koma 51 da kuma 49 na bangaren Democrat, kuma hakan na ƙara wa shugaba Trump wahala wajen gudanar da ajandarsa. Jones ya zamanto dan jam'iyyar Democrat na farko da ya sami lashe kujerar dan majalisar dattawan daga Alabama tun shekarar 1992. Moore da ya samu goyon bayan shugaba Trump, amma ya fuskanci adawa daga sauran shugabannin jam'iyyarsa. An zarge shi da yin lalata a shekarar 1970 lokacin da matan da suka zarge sa suna matasa, shi kuma yana kan shekaru 30. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Subhanallah, kamar yadda muka ji a labarai, jam'iyyar Democrat na Amurka ne ta yi wani tarihi inda dan takaranta a zaben cike gurbi na kujerar majalisar dattawa a jihar Alabama ya lashe zabe tun bayan shekarar 1992. Attorney General Jeff Sessions shi ne ke kan wannan kujerar kafin shugaba Trump ya nada shi mukamin Attorney General din. Kafin zaben da ana zargin dan takarar Republican Roy Moore da lalata da 'yan mata, abinda wasu suke ganin shi ne sanadin shan kayansa. Amma shi Lawrence Cromty dan Najeriya ne da ke zaune a jihar Alabama din ya mana bayani akan abin da ya sa Jones ya yi nasara a wannan zaben da aka yi, kuma ga bayanin nasa.
To abin da ya sa ka gan shi wanda an sa shi ya zama candidate na Democrat da Alabama. To ya yi abu da ya no da shi baban lawyer. To ya yi abu wa su especially bakake a nan kasa wanda sun gan shi candidate mai kyau ne wanda zai kawo mutane a nan. Shi dalilin da ka gan in ka duba abin, to wajen da an sa blue nan wajen su bakake sun fita yau sosai sun zabe shi, dalilin da ya sa ya cike nan don su bakake sun kuwa bayan shi sosai a nan wannan state.
To banci wannan kuma ina maganin da ake cewa shi wanda ya tsaya ma Republican akwai zargin da ake mai cewa yana lalata da mata ko ya taba lalata da wasu mata, baka ganin wannan abin shi ma yana cikin abin da ya sa ya fadi
wannan kuma? Wannan ya sa ya dan koma da shi baya kwarai, abin da ya yi lokacin da shi baban lawyer ta wajen local government nashi. To amma zan ce some of the contributing factor din ke.
To a matsayinka na wanda ya zamna Alabama ya dade shekara da shekaru kana wurin, kana ganin wannan saken da aka samu wanda tun shekara 1992 wannan saken ya mutanen Alabama za su karbi wannan sakiya?
To wannan change din ban sani ba, ka gan su mutanen Alabama akwai population yana canje ma. Candidate da ana sa su a nan din da abin da ya sa ba su ci shi ne, candidates da ana sa su a Democratic Party a nan din ba candidates na mutane ba. Amma yanzu ka gani, especially in ka gani abin da ya sa wannan ga ya ci, ka gani yau gurin da ana da su universities, big universities guda uku a nan, Auburn da Alabama, University of Alabama da University of Alabama Birmingham, to wannan guy ya biya ya ci a wajen. To ka gani population da youth suna gan abin da zan ce old people haka wanda da suna koma da su baya. To wannan na gan transformation wannan da an da ya ayi yau din, I think is zai sa life wa mutane a nan kasa sosai a nan state na Alabama.
Okay. To yanzu kowa ya san history ko kuma tarihin siyasan America, idan aka zo irin midterm elections nan so dewa ana samun wato wanda suka ci suke daukan shugaban kasa ganin wanga canji da aka samu na shekara da shekarwa Alabama kana ganin zai iya yi tasiri a zaben shugaban kasa nan gaba
ka gan in wannan mutum ya je yayi abu da mutane za su ganya fiskar da su bawo ya za su a nan gaba za su dinga zabe su Democrat amma in ya je Washington ya biya tana goye bayan su Democrat baya wa state nashi wani abu to shikenan ka gane bawo ya za koma da shi baya kenan amma wannan in ya je Washington ya ce ya kamata ni ne kun sa ni a Washington ya kamata in yi maku abu da kuna so to shikenan na gan wannan turnaround na wannan state din kenan ko midterm Democrat za su fara ci midterm election anan state din
Tuma Jalla a gaida bakon namu da ake kira Mr. Lawrence Crumty. Sai dai jama'a kafin mu ci gaba ga wannan waƙar a shakata da ita. Dama an ce taba kidi ne taba karatu yanzu kuma za mu koma mu kawo muku wato shirin na ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum a lokacin da muka nemi jin ta bakin kotun daukaka kara ta shari'ar musulunci ta jihar Bauchi game da takardar kokar da mutanen garin Zirami suka shigar game da alkali Sani Musa tun watan Yuni shekara 2016 ba tare da an ba su amsa ba babban magatakardan kotun Sa'adu Muhammad Sambowal shine mana bayanin matsayin su game da wannan takardar kokar to sai dai kuma ba amsa ya ba su ba zargi ya shiga game da musabbabin wannan kokar da suka yi da zargin lauyan su kamar yadda yake fadi a nan
bisa ga kaida idan lauya yayi wani abu zuwa wani gurin da ba hurumin sa bane ma'ana out of jurisdiction daga Kano zuwa Bauchi kada ba kamar yake ba to sai ka nemi chamba ofishin lauyoyi a Bauchi sai kai amfani da shi ya zama to gurin addressin da za a iya kai maka takardar ka a kowane lokaci za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba Kano za a je ba tunda ba zuwa za ka biya za a takardar Kano to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kudin wadanda yake so ya ci saboda an dauke shi a matsayin lawyer hanyar aikin kudi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi office a Bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan labarin address for service ba
lauyan mutanen na Zirami shine Mamman Laule Isfari wanda ya fara amsa wasu daga cikin waɗannan batutuwa
shi alamar irin wannan wato an ce fahimta fuska kowa da irin tashi shi ya fahimta sa kenan amma abin da zamu ce shine lalle haƙiƙa shi lawyer mai zaman kansa aikin kudi yake za a zo a dauke shi a biya shi ya je wakilci mutum wannan in yayi ya ci haƙinsa daidai ne bisa dokar ƙasa idan suka zo daga ƙasar Bauchi suka zo Kano suka dauki lawyer suka biya shi ba su saba gaida ba domin shi lawyer na Najeriya a ruwan zafi ne bai da gefe lawyer Najeriya ne ba lawyer wani bangare bane saboda haka lawyer zai iya zuwa ko ina yayi aikin sa
amma shi yana cewa da akwai lawyer mai suna Muhammad Bila da yake shige musu gaba akan wannan shari'ar daga baya suka tsallako Kano suka tafi da ku shin a saki wani lawyer a dau wani lawyer shi ma laifi ne a shari'a
ba laifi bane lawyer yana wakiltar mutum a kotu wannan mutumin ya canza shawara ya ce yau na aje wancan lawyer na dauki wani wannan abin daidai ne bai saba ka'ida ta shari'a ba ana yi matukar dai wanda ya karbi shari'an nan sabo shi lawyer zai tabbatar da cewa wancan lawyer inda wani haƙi tsakaninsa da wanda ake wa shari'a to an sauke wannan nauyi
wani zargin da maga takarda Sambol yayi a madadin bayar da amsa ga kokar mutanen Nazrami shine wai ai akwai lauyoyin da suka wakilce su a lokacin shari'ar da suke kuka akai amma suka tsallake su suka tafi wurin wannan lawyer Mamman Lawal Yusufari a saboda wasu dalilan daban da a ce da gaske magatakardan yake yi cewar sun yi bincike watakila da ya gano babban kuskuren da ya yi a nan domin lauyoyin da yake magana a kai a zahirin gaskiya shi Mamman Lawal Yusufari shi ne ya tura su domin su wakilce shi a wajen wannan shari'a ta mutanen Zirami ga abin da Sambowal ya ce
duk lauyan da yake yin abu ba san zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu jarawa ƙauyawan da suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su Muhammadu Bila kuma da nazare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka bar Muhammadu Bila sai aka bar dukkan lauyan da suke azare ko Misau ko Bauchi aka tafi Kano aka nemi lauyan shi kudi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da ke sanya aka kesin ba sai abin da aka faɗa ba kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka kesin aka gama to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu petition din in akwai abin da za a rubuta petition akai
ga kuma amsar da Yusuf Ali ya bashi
Bila da ake magana ma wakili na ne a wannan kotun ni na tura shi wannan kotun ya je ya yi wannan wakilci a madadina to kuma ko ba ma wakili na bane daidai ne ya zamanto wani lawyer yana yin aiki a dakatar da shi a sallame shi a bashi haƙinsa kuma a nemi wani lawyer ya ci gaba
shi yana zargin cewa an sako ku ne saboda ana so a cimma wasu zarafi
a wannan magana ba gaskiya bane domin ba magana cin zarafi a ciki illa iyaka mun ga cewa dai ana yin wasu abubuwa da basu dace ba mu kuma matsayin mu na lauyoyi muna kokari ne mu ga cewa an yi adalci a duk inda ake yin shari'a saboda haka sai muka rubuta takardar korafi zuwa hukumomi da suke wannan wuri domin su bincika su gani in ba gaskiya muke yi ba ai bincike zai nuna in kuma abin da muka faɗa gaskiya ne za su gani sai su ɗauki mataki
shi abin da yake cewa daga takardar da kuka rubuta ya nuna alamun rashin sanin aikin ma shi yasa ko adireshi na wata chamba ba kusa a jihar Bauchi ba yanda za su kai takarda
to ya ce ba mu san aiki ba haka ilimi kogi ne ni dai ba zan ce shi bai san aiki ba amma a ka'idar aikin lawyer wasiƙa da ake rubuta a kai zuwa hukuma ko kotu a ka'idar shari'a ba a sa mata adireshi na wani wuri da yake cikin hurumin wancan kotun a takardu na kotu da ake shigarwa su ake wa wannan ba wasiƙa ba wasiƙa ina da dama a rubuta wasiƙa daga nan Kano in tura ta ƙasar Turawa ma su sun tashi bana ansa za su bana ansa ne su turo min office ina nan dake Kano Balintana Bauchi in na rubuta wasiƙa zuwa Bauchi abin da nake tsammani shine za su rubuto min ansa tun daga address ina na Kano daga Bauchi su turo har zuwa Kano a zo a kawo mini in kuma ba a yi wannan ba watakila suna ganin ya musu nisa ko da wahala ai akwai lambar waya a cikin wasiƙar da na rubuta ko kuma addressin katta kwana sai kira ni su ce to mun ga takardarka ga ansa nan mun rubuta maka amma dai yayi mana wahala aika maka Kano ko kana da wani wanda zai karbe ta nan sai in tura wani zai karbi wasiƙa amma a ka'ida ba sai na ba da adireshi a Bauchi wanda za a kai mini ansa ba ba daidai ne su ce ai wasiƙa tana nan sun yi ansa yana cikin file ban zo in duba ba haka ka'ida aiki take ba
daga cikin jawabansa yayi bayanin cewa ku dama ba wai aikin kuke duba ba magana kudin da za ku samu shi yasa ma kuka yi aka aje wancan lawyer aka zo aka ja ku
kamar yadda nace shi lawyer yana aiki ne na kudi amma kuma ka'idar abin da ake koya mana a makarantar lawyer shine ba wai kudin zaka duba ba adalcin magana zaka duba kokari zaka yi ka ga an tabbatar da adalci saboda haka ba kudi muka duba ba muka rubuta wannan takarda kuma ina son ma a sani cewa wannan takarda mun rubuta ta ba tare da an ba mu ko kwandala ba kawai dai gani muka yi cewa an yi abu ba daidai ba ga mutane waɗanda ba su da galihu muka ga ya kamata a shigo a gaya ma hukumomi na gaba wanda wataƙila ba su sani ba su san abin da yake faruwa su yi maganin abin ba a ba mu kokobo akan wannan magana ba.
Me yasa kake tunanin shi wannan bawan Allah ya yi wa'annan furce-furce haka?
To in ka duba ai duk maganganun da yayi bai ma ansa ainihin maganganun da muka yi a cikin wasikar ba. Shin abin da muka faɗa an yin nan an yi ko ba a yi su ba? Ai bai yi wannan maganar ba, kawai sai ya dinga wasu maganganun daban. So ina ganin kawai magana ce yake yi ta kokarin kare wani abin da bai ko kare shi ba cikin maganganunsa.
To yanzu ku a matsayin ku da kuke wakiltar wannan mutane wannan mataki za ku dauka ganin yanda maganganun nan dai?
To ai ka san maganganun ba wasu maganganu ne da ya kamata mu zo mu yi sa'insa da shi a kansu ba, illa iyaka mun mun aika takarda. Ka'idar aiki ita ce a ba mu ansa wannan takardar, ba wai a ce mu zo mu karbi takarda a rubuta mana ansa ba.
A zahirin gaskiya wannan batu da muke yi batu ne na neman haƙƙin mutanen Zirami kamar yadda suka yi kuka, ba batu ne na cacar bakin kowane ne ya san aikin sa ko kuma iya aikin sa ba. Filin ciki da gaskiya ya rubuta takardar neman jin bayani daga ofishin gwamna barista M. Abubakar na jihar Bauchi kai tsaye tunda babu attorney general yanzu a jihar ta Bauchi. Haka kuma kamar yadda barista Yusuf Faru ya ce akwai wata takardar da suke rubutawa ko kuma aka rubuta wannan karo zuwa ga hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar Bauchi kai tsaye wadda ita tana karkashin chief jojin jihar ne. A huta lafiya.
To madalla wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 2 ne da minti 23 na dare. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wato sharhin jaridun kasar Kamaru.
Fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da ta bayyana mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Moussa Biya ya karbi bakuncin jakadan kasar Najeriya mazauni a kasar ta Kamaru Lawan Abba Gashagar a fadansa an suka tattauna matsalar yan awana Englishin kasar. Jakadan ya bayyana masa cewar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari baya goyen bayan yan awaran. Sai kuma jaridan Emergence an da ita ma ta roto mana cewar shugaba Biya ya ce zai daura da mara da wasu neman kawo rashin zaman lafiya a kasar. Yace muddin dai idan ba su yarda da sharuɗin da aka gindaya musu ba to za su fuskanci fushin gwamnatin sa. Sai kuma jaridan Expression ita ma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman na binciken musabbabin tashin gobarar da ya faru a majalisar dokokin kasar. Jaridan Le Jour kuma ta hango mana cewar jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun damƙo Patrice Ganan wani wallafin littafi ne a kasar ta Kamaru anda yanzu haka yake galkame a caji office din birnin Duwala. Jaridan Le Messager kuma ta kwarmata mana cewar a kasar Kamaru miliyoyin yara ne suke neman kamuwa da barazanan cutar tarin fuka amma hukumar lafiya ta kasar ta sha alwashin cewa za ta bada allo rigakafi ga waɗanda suka kamu da cutar kyauta. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda ta ce zaka a kasar jamhuriyar Kamaru kashi 20 cikin 100 na jama'an arewacin kasar suna fama da cutar basir wanda har yanzu gwamnatin kasar ta gaza kawo kwararrun likitoci domin su magance wa al'umma wannan cutar. Jaridan Mutation kuma ta ce gwamnatin kasar Kamaru ta makara dakarun tsaro a jihar Kudu maso yammacin kasar da jihar Arewa maso yammacin kasar domin dakile masu tada kayar baya a wannan bangaren. Sai kuma jaridan The Guardian ta kasar Kamaru anda ita ma ta ce shugaba biya da takwarar aikin sa na kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari sun amince cewar za su yaki masu neman su raba kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu. Sai kuma jaridar Kamaru Info anda ita ma ta labarta mana cewar majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru ya zama tofayen kokowa anda ya majalisar SJF na marasanin jayen kasar suka hana zaman majalisar, sannan kuma yar majalisar dokoki ta gundumar Fumban a majalisar UDC ta kasar ta fasa wani dan majalisar RDFC mai mulkin kasar kai da takalminta. Zamu karkare shirin jaridar namu ne da jaridan West Echo anda ta labarta mana cewar malamin kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Ugo Bros hukumar kwallon kafa na kasar ta bashi takardar sallaman sa, amma Bros ya ce bai zai tafi ba har sai ya jira ministan wasanni na kasar Bidin Kwat domin ya tabbatar masa da tafiyar sa, amma yana buƙatar gwamnatin kasar Kamaru ta biya shi duk wasu hakokin sa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Wannan labari da Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodin daga Sokoton Najeriya da shirin da kasar Jima do Allah BOA a Hausa. Sakona ga ilahirin 'yan Najeriya musulmi da Krista mata da maza kai tsaye dangane da nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu na hana cin hanci da rashawa a ƙasata ta Najeriya, na dahe bakin maciji shi hana mishi shan kwai Ibrahim Magu kuma na hana ainihin kuti banna da ruwa shi kanshi ya zama babban gwarzo na hana cin hanci da rashawa. Babu shakka kun samu nasara a Najeriya, kashi 100 kashi 95 sun ba ku goyon baya, kashi 5 ne ya rage, kuma ko da su ko babu su insha Allah baka ku za ta cimma ruwa. Da fata Allah shi ke miki kasa ta gaba gaba da Najeriya gaba Najeriya. Allah shi muku jagora, Allah shi hana mu cin hanci da rashawa Najeriya zama shemu lahiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Kamal Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina, babban sakataren kungiyar muryar Talaka. Tuna son yin hanzo na dama in ce jam'iyyar demokratin murna game da lashe zaɓe da ta yi nasararsa. Wannan ya nuna cewa Amerika ba su gamsuwa da mulkin wariya da shugaba Donald Trump yake yi ƙarƙashin jam'iyyar Republican. To muna ganin cewa magana gaskiya da marufofin Amerika wanda suka shafi ƙasashen waje sun saba ma wanda suka taso.
Assalamu alaikum, ni ne Yakubu Lai daga Plateau karamar hukumar Kanam local government Gunshir Ward. A rai na ina so in ba da rai na ma General Muhammadu Buhari shugaban kasar da shike cikin iko, da Allah a yi kokari iskun nan a sake musu zaɓe, saboda akwai waɗansu da zonin suke yi in an bar su kwaka abin ba zai daɗi ba. Ni nawa roko kenan daga jam'iyyar APC. Nagode.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa masu zuba jari a kasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya 50 cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi. Lokaci yayi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaki, a cewar Macron jiya Talata a wajen taron kolin neman ƙarin kuɗaɗen da za a amfani da su wajen yakar sauyin yanayi a duniya. A jiya Talata ne wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun laifukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta yi kira wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nemi hanyar kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa fararen hula a ƙasar Myanmar a cikin gaggawa, wanda aka ga musulmai 'yan ƙabilar Rohingya sama da 126,000 na yan gurin hijira zuwa Bangladesh tun watan Agusta.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can da lasiriya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu. Da za a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarkin Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya kuma ba da umarnin Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hanci Mr. Jimmy Cook. Baba ya kuma ce rike sallama a kusa.